الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبوه لكم يبوديا الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ليساك هذا معنا مريسي من الهميس هدو قوات رمضان الشيكالة دبو إيدة دليل هدو تلاتين دبوكو إن هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم نقمك زوا مدينة وندكم شيني ترى قوات شدة الشيكالة دبو جيد شاشدة نلساف الميلادية درس من هدو كينام وأن درس عن تفسير نمك فارا شيء أولا الشيكالة kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara dora mu akan abin da yake shine daidai ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan ayoyi sune da muka karanta jiya kuma mun yi bayanin ma'anarsu a dunkule, inda muka ce za mu tattauna yau shine maganganun malamai akan faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, da ya gaya wa annabi Isa alayhi salatu wassalam. Malaman tafsiri sun faɗi ra'ayoyi guda uku a dunkule. Mun ce malaman tafsiri na nufin ahlus sunna wanda ba su tafi zuwa ga fassara ta hankali a rubu da nassi ba, waɗanda suka yadda da hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa annabi Isa yana nan an yi sama da shi kuma ba mutuwa ya yi ba, sannan kuma zai dawo kafin tashin alkiyama. Malaman da suka yadda da wannan suna da ra'ayoyi guda uku na me ake nufi da at-tawaffi a nan wurin. Na farko shi ne ra'ayin jumhurin malamai, wanda shi ne Malam Ibn Kathir rajjaha, ya ce abinda ake nufi da inni mutawaffika, abinda ake nufi da tawaffi shi ne annau, bacci, ma'ana Allah zai sa masa bacci ya ɗauke shi da ransa da jikinsa. Don haka ya ce kalimatul wafa, ita kalmar wafa كما تطلق على الموت تطلق على النوم ايضا من san wannan ita kalmar wafati kamar yadda ake amfani da ita ana nufin mutuwa to kuma ana nufin bacci ma kuma kar ku manta magana da muka yi jiya cewa duk kalmar da take da ma'anoni fiye da daya to ba a rajjaha ma'ana daya sai da dalili wannan ka'ida ce da ya kamata kar ka manta ta amma wadda take daga an faɗe ta ma'anarta daya ce to wannan ba ta da matsala kamar yadda dai muka san yadda ake mu'amala da nususul muhkama da annususul muhkama da kuma annusus almutashabiha a ka'idar abinda muka karanta baya ra'ayi na biyu shine wasu malaman suka ce akwai taqdimi da ta'khiri a wannan aya akan samu irin wannan zance wani lokaci a ce asali kaza za a ce sai aka ce kaza ana kuma samun wannan laraba suka magana da irin wannan duk da cewa malamai wasu sun kore wannan magana din amma dai kauli ne daga cikin kaulin malamai wasu sun ce akwai taqdimi da ta'khiri ma'ana kamar Allah madauki yana so ne ya ce inni rafi'uka wa mutawaffika ai ba'da an-nuzul ma'ana ni zan dauke ka sannan zan karbi ranka suka fassara mutawaffika nan ma'anar sa mutuwa zan karbe ranka ka mutu bayan saukowar da zaka yi karshen zaman wannan mu wata fassara ce amma kun gane ta ko na uku suka ce annal muradu bit tawaffi huwa nafsur raf'i suka ce abinda ake nufi da tawaffi din shine nafsin daukewa din dauke shi daga ƙasa ayi sama da shi shi kansa tawaffi ne ma'ana domin abinda ake nufi da tawaffi shine qabdu wannan na ambata mana shi jiya to shine ra'ayin al-imam at-tabari muhammad ibn jarir at-tabari a cikin tafsirin sa malam ibn taymiya na ambata mana cewa zamu ji maganar sa zan kokari ta zama a dunkule saboda naga idan muka ce zamu karanta ta gaba daya za ta dauke mana darasin gaba daya kuma wannan kuma ina ga bai cancanci a ce ta dauke mana darasin baki daya ba amma zan rairayo mana abin da ya faɗa a gurguje malam ibn taymiya juzu'i na hudu na majmu'ul fatawa shafi na 322 zuwa 323 mai son ya duba ya koma yana cewa fadin Allah madaukaki inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru yace a wannan aya akwai dalili akan cewa asali ba mutuwa yake nufi ba tawaffi ba mutuwa ake nufi ba inji malam ibnu taymiya yace fa hadha dalilu ala annahu lam ya'ni bidhalika almaut id law arada bidhalika almaut lakana isa fi dhalika kasa'ir almu'minin malam ibn taymiya wata mahanga ya kalla yace idan da mutuwa ake nufi to ai da ba wata miza ba wani abu da ya nuna bambanci tsakanin annabi isa da sauran jama'a tunda cewa magana zai mutu dama zai mutu an fahimci abu shi kuma abinda malamai suke kallo duk abinda Allah subhanahu wataala ya ambace shi dangane da wani mutumi ko wani abu ya ambace shi fi ma'ridi al-imtinani to yambagi an yakuna madhan wa ma yakunu madhan labudu an yakunu fihi shay'un min at-tamayyuzi baina al-madhkuri wa ghayrihi cewa duk abinda Allah madauki ke fada a babin imtinani baiwa ake jerowa mun maka kaza mun maka kaza mun maka kaza to wannan kuma abubuwan yabo ake fadi in ko abubuwan yabo ake fadi to ya kamata ya zama abin yabo ne abinda za a fada din to in aka ce zaka mutu yabo ne ko ba yabo bane kun fahimci abu sai ce ya kamata ya zama abin yabo ne dan haka wannan kalma ta cewa tawaffi za a yi masa ba mutuwa ake nufi ba domin da mutuwa ce to ba shi da bambanci ba a bambanta shi da sauran al'umma ba kuma nan ana jeranta ni'imomin da aka yi masa ne ya kamata abinda za a ambata falala ce da daraja ba abinda kowa ya yi musharaka da shi a cikinsa ba ba sai in kunku gane wannan sai shi id law arada bidhalika almaut lakana isa fi dhalika kasa'iril mu'minin fa inna allaha yaqbidu arwahahum wa ya'riju biha ila as-sama'i domin ku sauran mutane ma ai Allah na karɓar rayukansu su mutu kuma ai sama da su da haka ba bambanci tsakanin annabi Isa da sauran mutane in mutuwa ake nufi da wannan guri sai shi da haka ba mutuwa ake nufi ba wani abun ake so a faɗa wannan ɗaya kenan sannan sai ke cewa walau kana qad faraqat ruhuhu jasaduhu lakana badanuhu fil ardi ka badani sa'iril anbiya wannan dai yana ƙara nan daga wannan magana ne cewa babu bambanci in aka ce mutuwa ake nufi banda wannan sai ke cewa Allah madauki ya bayyana mana cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ya kawo wannan aya yace bal rafa'ahu Allahu ilayhi sai ce yubayyinu annahu rafa'a badanahu wa ruhahu haka abinda ake nufi ya dauke da jikin da ruhin ba sai da aka raba ruhin daga jikin sannan aka dauke shi ba mun fahimci abu sai ce kama sabata fi sahihi annahu yanzilu badanuhu wa ruhuhu kama yadda yake ya tabbata a sahihi ma'ana hadisi ingantacce cewa zai sauka da jikinsa da ruhinsa in ko zai sauka da jikinsa da ruhinsa ashe an yi sama da shi din ne da jikin da ruhi in kuwa aka ce mutuwa ce to jikin yana ƙasa kun gane abu jikin an bar shi a ƙasa an tafi da ruhin ne kawai sama in mutuwa ce to sai ce wannan kuwa bai nuna falala dangane da shi ba da haka sai ce wali hadha qala min al-ulama'i dan haka waɗanda daga cikin malamai wanda suka ce inni mutawaffika ay qabiduka wannan kun ga ra'ayin wa kenan da muka faɗa dazu ra'ayin tabari al-qabdu shi ake nufi da mutawaffi abinda ake nufi da mutawaffika ay qabidu ruhika wa badanika zan karbi da ruhinka da jikinka zan daga da kai gabaki daya to wannan shine zai samu zai haifar da a samu bambanci tsakanin annabi Isa da sauran mutane idan ko aka ce mutuwa ce to ba a bambanta shi da sauran mutane ba cewa suna mutuwa kuma ana yin sama da ruhinsu wannan mutum an gace da ta malibin timiya sannan sai yake cewa yuqalu ana cewa tawaffaitu alhisaba wastawfaituhu na cika lissafi na karbe shi walafdu tawaffi la yaqtadi nafsuhu tawaffi ruha duna albadan bi inda aka ce tawaffi baya hukunta cewa lalle abinda ake nufi a cire ruhi banda jiki ba abinda ke nuna wannan don haka zai iya daukar gaba daya da jikin da kuma ruhin kamar yadda malaman suka ambata a wannan sai ce wa qad yuradu bihi annaw to sai kawo magana ibn kathir da ya kawo din yace zai yi abinda ake nufi da at-tawaffi shine mutu abin nan bacci wannan na ambata mana jiya ga ayoyi guda uku Allah madauki yana faɗi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wannan nasini kuru-kuru cewa tawaffi a wannan ayar me ake nufi an faɗi biyu da mutuwa da kuma bacci Allahu yatawaffal anfusa Allah ke karɓar rai na wato rayuka hina mautiha yayin mutuwarsu su rayuka kaga nan ana zancen me kenan mutuwa wallati lam tamut wadda kuma ba mutuwa za ta yi ba fi manakiha Allah na karbar na taran a cikin bacci ma'ana kenan kun ga anan at-tawaffi ana nufin me ana nufin annawm wa qawluhu da fadin Allah madauki har yanzu da yake cewa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah shine wanda yake karbar rayukanku da daddare wa ya'lamu ma jarahtum yana kuma sanin abinda kuke tsuruta kuke samu kuke aiki ku same shi bin nahari lokacin wato wuni kun ga da daddare me ya karbi ranku amma kowa san tunda an ce wan nahari kuma za ku zo ku yi aiki ashe ba mutuwa bace me ake nufi da wannan tawaffi din bacci ake nufi da daddare kun yi bacci da rana kuma za ku tashi ku yi ayyukanku kowa samu abin da zai ci sannan wa qaulullahi ta'ala Allah madauke yana cewa hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatku rusuluna wa hum la yufarritu kun ga nan an yi zancen mutuwa mala'ikan mutuwa zai zo kuma tawaffatku rusuluna kun ga nan an yi amfani da abin nan tawaffi ana nufin me mutuwa ta rabuwa da ruhi da jiki sai ce wa hayatuhu alayhi salatu wasalam ba'da raf'ihi la yalzamu minha an takuna ka hayati man ala al-ardi abinda dama da yawa daga cikin masu kawo wannan shugoyin suke kawowa sai su ce to in aka ce an yi sama da shi kuma ba mutuwa yayi ba to ai Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qabli khalqult ko mun sanya wani mutum gabanin ka mun sanya masa dawwama ba ba kasa sai su ce ai dole jiki sai ya ci abinci wannan haka ɗan Ahmadiyya ɗin nan ya gaya mana ya haka suke kawo wannan hujjoji cewa ai dole ne in dai jiki ne da rai dole zai buƙaci abinci to a inda yake wannan abinci yake ci sai su ce wannan samsam ba zai yiwu ba a ce dole ne kenan ya zama mutuwa ce yayi kamar da sauran mutane suka mutu wannan kuma duka la yanzu tunda an ɗauke shi daga inda ake buƙatar irin waɗannan abubuwa inda aka kai shi ba a buƙatar wannan abubuwa ne ko ba haka bane rayuwar mu ta nan ta ƙasa ita ce ake buƙatar wannan
kake bukatar sai da iska irin wannan sai da abinci irin wannan sai da abin sha irin wannan ka rayu can ko inda Allah ya kai shi shi ya san yadda yake kuma ba lalle zama yana bukatar waɗannan abubuwan don haka amfani da akwai wani abu da na shagaya mana dangane da abin da ya shafi anwa'ul haya nau'o'in rayuka shi ma wannan na faɗa ina jin kwana biyu da suka gabata ko rayuka iri nawa ne iri uku akwai rayuwa ta duniya akwai rayuwa ta barzakhu akwai rayuwa ta lahira to kowace tana da kawanin dinta kawanin ana nufin dokoki kowace da dokokinta abinda ake yi a rayuwa ta duniya to a rayuwar barzakhu ba a yi a rayuwar duniya za mu ci za mu sha za mu kwanta za mu bacci za mu tashi za mu aiki za a sadu da iyali za a haihu a rayuwar barzakhu babu wannan a rayuwar barzakhu ruhi ya rabu da jiki mun fahimci abin wani ruhin yana can ane masa ni'ima wani ruhin ane masa azaba jiki kuma yana cikin kabari bayan an masa abinda za a yi masa na tambaya to ana sake raba ruhin kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a sake raba ruhin da wannan jiki sannan kuma ran tashin alkiyama Allah zai dawo da kowanne ruhi a dawo masa da jikinsa kai din nan kai ne kai kuma za a yi maka hisabi bina'an akan abinda ka aikata wannan rayuwar guda uku karkata kuɗa su wajen hukunce hukuncen su don haka abinda muka sani na rayuwar duniya in wani ya fita daga cikinta ya shiga rayuwar barzakhu to kada ka ɗauko rayuwar duniya ka yi kiyasin rayuwar can ta barzakhu akan ta duniya ka ce tunda yana can to dole ya zama kaza in ba haka ba ƙarya ne don me abinda yake rayuwarka ta duniya ka fahimta da hankalinka da shi za ka yi amfani kuma ka ƙaryata maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dai waɗannan malamai sun yi maganar su a kai sannan ya yi maganar abinda na kawo mana jiya cewa rayuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam alama ce ta tashin alkiyama cewa Allah maɗauki ya faɗa mana wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmil qiyamati yakunu alaihim shahida babu wanda daga cikin ahlil kitabi sai face ya yi imani da annabi Isa kafin mutuwar annabi Isa din malam ibn taymiya yake cewa faqad dallatil ayatu ala annahu laysa ahadun min ahlil kitabi illa sayu'minu بعيسى عليه السلام عبدا ورسولا من عنده وذلك يتي ونن أبن زي كسان يتي سيكون قبل موت عيسى ومعلوم أن هذا لم يقع حتى الآن يتي سنن أبن يكو ومتوى السبت فاروبا حرزوا ينزو يتي مما يعني ونن ينا نونا من ينا نفن أنه مما سوف يقع فيما نستقبله من الزمان wannan shine yana cikin abin da zai auku a cikin abin da muke tinkara sanan gaba wato anan gaba a cikin wato abin da zai zo mana a future ma'ana a mustaqbal yace li anna al-ayata ja'at fi siyaqi taqriri butlan madda'athu al-yahud min qatl isa wa sulbihi wa salbihi wa taslibihi yace dalilin wannan magana shine wannan aya ta zo ne a jerin gwanan maganar da Allah yake wajen mai da martaninsa akan da'awar da Yahudawa suka yi na cewa sun kashe annabi Isa tunda ko Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu mun fahimci wannan ya kore maganar kisa ya kore maganar salbi kuma sai tabbatar da abu daya cewa an rikita su ne sun kashe wani suna tsammanin shi ne ashe kenan shi din bai mutu ba tunda ko bai mutu ba kuma sai Allah ya zo ya ce dole ne kowanne mutum daga cikin ahlul kitabi zai yi imani da annabi Isa kafin mutuwar annabi Isa kun fahimci wannan in har ya mutu wancan lokacin to suwa suka yi imani da shi wanda fa ba su yi imani da shi ba su ne suka kafirce suka kashe shi kaga kenan ashe ba ana nufin imani kafin ba ana nufin rayuwar kafin mutuwar ɗaya daga cikin ahlul kitabi ana nufin kafin mutuwar shi annabi Isa to wace mutuwar ku ake nufi ana nufin mutuwar da zai yi ta ƙarshe ta haƙiƙa bayan Allah ya dawo da shi wannan duniya a ƙarshen zamani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana wannan kenan sannan Allah madauki a suratul zukhruf ya gaya mana cewa wa innahu la ilmun lissa'ati a wata qira'ar la alamun lissa'ati cewa lalle shi annabi Isa ilimi ne na tashin alkiyama ma'ana alama ce ta tashin alkiyama in an karanta musamman da waccan qira'a ta biyu la alamun lissa'ati alam ana nufin alama ma'ana alama ce ta sa'ar tashin alkiyama wannan tafi karfafa mana magana cewa shi zuwan sa dawo wannan tasa da saukan nan tasa a ƙarshen zamani alama ce ta kusancin tashin alkiyama abu na uku malabinci mai yake cewa har yanzu wannan dogon zance zan lakasa mana shi a dunkule don mu koma cikin littafi ya kawo maganar Allah madauki da yake cewa wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla ko wannan ma kamar maganar da muka yi daji Allah subhanahu wa ta'ala yana jeranto mana abubuwan baiwa ne da yawa annabi Isa yana gaya wa mahaifiyarsa tun ma kafin a haife shi ga abin da zai yi zai zo wa yukallimun nasa zai magana da mutane fil mahdi lokacin yana jariri wa kahlan lokacin yana dattijo kun fahimci wannan to sai ibn kimiya ya ce tabbace annabi Isa alaihi salatu wasalam an dauke shi zuwa sama yana shekara 33 lokacin a fara furfura lokacin ta bai ba kuma kahal shine mutumin da lokacin fara furfura zo masa daga 40 haka mun fahimci wannan don haka ashe kenan tunda Allah ya ce zai magana da mutane yana jariri zai kuma yi magana da mutane yana dattijo to an dauke shi kafin ya zama dattijo ashe yaushe ne zai zo yi magana da mutane shine lalle dawo da zai yi a ƙarshen zamani don haka wannan abin da ya faru gare shi ba mutuwa bace dauke shi aka yi zuwa sama zai dawo kuma kafin tashin alkiyama ban sani ko kun gano wannan ita ma shi ma wannan point sai yake cewa domin ai tunda Allah madauki yana jeranto abubuwa ne fi ma'ardil imtinani to dole abin da za a ambata ya zama abin yabo ne yanzu abin yabo kuma abin aya nake so in ce abin da yake mu'ujiza ce da aya mun fahimta babu rikici yayi magana yana jariri aya ce ko ba aya ba aya ce ita ce mu'ujiza to amma yayi magana yana dattijo aya ce aya ce ko ba aya ba dangane da shi aya ce amma dangane da mutum babba an ce yayi magana ai ba aya bace wannan dan haka tunda aka faɗi cewa zai magana yana dattijo to abinda ake faɗa shine dawowarsa ta biyu zai magana da mutane wannan dawowar ta biyu kuma aya ce daga cikin ayoyin tashin alkiyama kuma alama ce tashin alkiyama kuma sannan mu'ujiza ce da Allah madaukake zai mana Allah ya sa kun gane wannan ita ma to sai nan yayi magana akan wasu matsalolin da suka shafi maganar khabarul wahid wanda ba sai mun shiga cikin ta ba abin da ya faɗa anan shine maganar dawowa annabi Isa alaihi salatu wasalam kafin tashin alkiyama hadisan da suka zo hadisai ne mutawatirai mutawatirin hadisi kuwa ko da a ka'idojin ahlul kalami waɗanda suka ta'a da waɗannan ka'idojin to ana karɓar sa a babin aqida dama rikici da su shine su ce a babin aqida ba a karɓar hadisul ahad wannan kuma ita ma tsarin su ne na bid'a ba shi da dalili a dalili ingantacce shine duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a babin aqida ana aiki da shi sawa'un kana mutawatiran am kana ahadan Allah sai an fahimci abu to wannan zancen sai mu kale shi kana akwai maganar malam Muhammadul Amin Shinkiti da shi ma ya magana a wannan babin naga kyan mu ambace ta ya kawo dalilai guda hudu yace fassara tawaffi da mutuwa yace wannan nas dalilai guda hudu manya suna rusa shi ya kawo wannan dalilan akwai fa'ida mu ji shi ko a dunkule zan kawo shi kamar yadda sai da ya faɗe shi akwai littafin sa daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab littafi ne mai fa'ida mai muhimmanci sunan shi kenan daf'u ihami al-ittirabi an ayati al-kitab tunkude da kawar da duk abin da zai bada wahamin da tunanin cewa akwai ittirabi da rashin daidaito da tufka da walwara a littafin Allah ya kawar da wannan duk wata aya da kake tsammanin a ce wannan ta saba wa wannan wannan ta saba wa wannan yanzu misali ai wannan akan kawo ta ne cewa gashi Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya sannan kuma a suratul al-maida falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alayhi kaga wani zai ce an yi magana akan tawaffi to ya kamata mu ji ya amsa take kada ya zama cewa gashi an fadi ya mutu kuma a ce ba mutuwa ake nufi ba sai a ce an yi amfani da mutu da lafazin wafati a wani wurin a qur'ani da ma'anar mutuwa wani wannan wurin kuma ya za a zo a ce mana bacci ake nufi ko kuma daukewa kawai ake nufi ai wani zai iya daukar akwai tufka da walwara ko to shi yasa ya sa wannan ayoyin a cikin wannan littafi nasa daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab bayan ya faɗi abin da faɗi kuma ya shiga wasu abubuwa na lugar larabci ya rubuta zancen a iya fassara tawaffi da ma'anar mutuwa shine yazo yace bari in lakasa maka abin da na ambata maka guda hudun nan na farko yace anna mutawaffika haqiqatun lughawiyyatun fi akhdhihi bi ru'ihi wa jismihi abinda ake nufi da tawaffika hakika ce lugawiyya ba ta bukatar wani tawili an ce hakika lugawiyya akwai hakika lugawiyya akwai hakika urfiyya to yace nan hakika ce a lugar larabci an ce mutawaffika babu abin da ya saba wa larabci in ka ce tawaffaitu kana nufin qabattu tunda ko bai saba ba to ita ake nufi anan mun gane daya athani yace anna mutawaffika wasfun muhtamilun lilhali walistiqbali walmadi in aka ce inni mutawaffika ismu fa'il ne ko wadanda suka san larabci a cikin ku ismu fa'il ne cewa ni me karbar ka ne in aka fassara da mutawaffin ma'anar mutuwa ni me karbar ranka ne ismu fa'il ko shi ko ismu fa'il yasluhu sufa ce da muhtamilun zata iya daukar lil hali zan dauki halin ranka a yanzu wal istiqbali da ko nan gaba wal madi zai kuma dace har yanzu da fi'il ya zama madi ne abinda ya wuce ne aka riga aka yi shi to sai malam muhammad amin shinkidi yake cewa wala dalila fil ayati ala anna zalika tawaffi qad waqa'a wa madha yace babu dalili da zai tabbatar maka hatman cewa wannan tawaffi din ya riga ya auku domin ai masu cewa tawaffi anan mutuwa ake nufi suna cewa ya riga ya mutu ko don haka sun yi qat'in da cewa ma'anar tawaffin ma'anarsa ta mecece hali ce ko mustaqbal ko madi madi ce a wurin su sai ce to babu dalili a wannan ayar da zai tabbatar mana ko ya wajabta mana cewa abin ya riga ya auku tuntuni don haka zai iya daukar nan gaba za a yi shi zai iya daukar yanzu za a yi shi in ko zai dauki nan gaba zai dauki kuma yanzu to dan me ba za mu yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fassara mana cewa an dauke shi zuwa sama nan gaba kuma zai dawo da rai sannan kuma a za a karbi ransa karbar rai na karshe na mutuwa dan me ba za mu karbi wannan ba ai kun gane abin da ke nufi ban sani ba da Allah kuna ganewa yau sai ce bal sunnatul mutawatiratu yace sunna ingantacciya mutawatira wal qur'an da kuma alqur'ani dalani ala khilafi zalika sun tabbatar mana sun nuna mana sabanin haka don haka babu dalili da wani zai ce annabi isa ya mutu sannan aka dauke shi babu dalili akan cewa sai ma'ana ba da ransa aka dauke shi ba ko yanzu a inda ma yake ba tare yake da ransa da jikinsa ba babu dalili akan haka domin in an yi amfani da lafazin tawaffi ne shi kadai to a cikinsa babu abin da zai nuna haka domin lafazin inni mutawaffika yana daukar hali da mustaqbal da madi babu dalilin da zai nuna mana kuma abin ya riga ya auku me zai hana mu dauke shi a mustaqbal kamar yadda alqur'ani da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutawatira suka tabbatar mana wanda wannan ya saba fassarar masu cewa ya mutu an fahimci abin abu na uku yace athalithu anna tawaffi annahu tawaffi nawmi cewa za a iya fassara shi da cewa tawaffi ne na bacci wanda yazo a cikin alqur'ani yace wa qad dhakarna alayati dallata ala anna an-nawma yutlaqu alayhi alwafa yace mun ambaci ayoyi da suke nufin cewa suke nuni kai akan cewa lafazun wafa ana nufin bacci ko lafazun bacci ana kiransa shi ma alwafatu sai yace fa kullun to koma wanne ne dukkan su minan naumi da shi baccin wal mauti da ita mutuwar yasduqu alaihi ismu tawaffi sunan tawaffi gaskiya ne akan su ya gaskata akan su ana fadin wannan akan ana fadin wannan wa kuma mushtarikani fil isti'mal al urfi kuma kowanne ana amfani da shi a urfi an ce urfi al'adar mutane a custom din mutane idan aka ce tawaffi yana daukar ma'anar wannan mutuwa yana daukar kuma ma'anar bacci tun daga shi nasu ne a cikin alqur'ani Allah madauki ya amfani da shi sai ce fa hadhihi al-awjuhu ath-thalathatu wannan fuskoki guda uku zakarna ha kullaha fil kalam alladhina qalna min kitabina wannan a cikin adwa'ul bayan ne sai ce wannan duka na fade su a cikin maganar da na nakalto daga littafi na mai suna daf'u ihamil ittirabi an ayati al-kitabi mun fahimci wannan abu to can karshe sai yace kuma wa amma alwajhu arrabi'u amma fuska ta hudu almadhkuratu sabiqan sai yace anna alladhina za'amu anna isa qad mata yace cewa waɗanda suka ce annabi isa ya mutu ku saurari wannan kuji yace waɗancan da suka ce annabi isa alayhi salatu wasalam ya riga ya mutu qalu su sun ce innahu la sababa lidhalika almaut illa anna alyahuda qataluhu babu wani sababi na wannan mutuwar sai kisan da Yahudawa suka yi masa sun ce ya mutu ne da kisan da Yahudawa suka yi masa kuna fahimtar wannan wa salabuhu kuma suka gicciye shi kun fahimci wannan sai ce fa idza tahaqqaqa nafi hadha sabab in har kore wannan sababin ya tabbata wannan sababin cewa Yahudawa ne suka kace shi in an kore wannan tunda Allah madauki ya riga ya kore mana shi a cikin alqur'ani ko wa qat'uhum annahu lam yamut bisababin ghairihi kuma sannan su sun tabbatar sun yanke cewa da wani sababin da banda wannan to ba da shi ya mutu ba ma'ana wannan shi kadai ne sababin da ya mutu to wannan kuma qur'ani ya kore mana shi to yace ta haqqaqna annahu lam yamut aslan to ashe kenan mun tabbatar da cewa kwata kwata bai mutu ba kun gane wannan inda ya kamo su yace su waɗanda suka ce ya mutu sun ce babu wani sababi babu wata hanya ta mutuwar sa sai kwaya daya wacce ce hanyar Yahudawa ne suka ce to sai muka da mu da su muka duba alqur'ani yanzu sai muka ga cewa Allah ya ga mana wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu to tunda kuma su din sun ce ba wata hanyar banda wannan ta mutuwar tasa to ashe kenan ta haƙaƙina da mu da su yanzu mun ittifaki akan cewa bai mutu ba mun fahimci wannan da ka wannan dalilai guda hudu yace masu ƙarfi ne akan dole mu fassara mutawaffika ba ma'anarsa na karbi ranka ka mutu a matsayin mutuwa irin wanda muka sani wannan ta al'ada Allah ya sani kun fahimci abin yadda yake mai son ƙarin bayani kuma ya je waɗannan littafai da na ambata ko majmu'ul fatawa ko abwa'ul bayan da dai manyan littafan malamai duka sun faffaɗi waɗannan littafan tafsiri ba wani sabon abu na kawo ba kawai dai ina nan naga maganar aqidar ahlus sunna ce wanda ita ce daidai galibi karkai zamanin wani abu ne sabo akai wani sabon bincike aka zo aka rushe abin da ya wuce a baya a'a maganar magabatan ce amma akan mizani mai kyau kuma sannan akan ra'ayin da yake shine daidai wanda ba za ka samu tufka da warwara ba idan kai riko da shi ka gaskata Allah abin da ya faɗa a Qur'ani kuma ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya faɗa a hadisai kada mu zo mu ce ai lalle wannan aya tana nufin annabi Isa ya mutu don haka hadisan cewa zai dawo ƙarya ne don haka ai watsi da hadisai kamar yadda ƴan madrasar aqlaniyya da kuma qur'aniyun suke so mutane su hau akai ina fata kun fahimci wannan ni shine manufata ba maganar kawo maganganun malaman tafsiri akan qadiyya din ba Allah ya taimake mu to mun gama da wannan mu koma cikin tafsirin malam Sa'idi insha Allah abun cinye lokacin ba mun gaba da wannan matsalar alal aqalla dai ya isa gurgudan wannan mu koma tafsirin Sa'id malam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi a karkashin fadin Allah madauki dake cewa iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru yace farafa Allah abdahu Allah ya dauke bawansa wa rasulahu kuma manzansa Isa annabi Isa alayhi salatu wassalam rafa'ahu ya dauke shi ilaihi zuwa gare shi zuwa ina zuwa gare shi haka yace wa rafi'uka ilayya bai ce ila sama'i ba ma wa rafi'uka ilayya war raf'u la yakunu illa min taht ila mafuq wannan zai zo mana akan maganar dalalan wannan ayar akan fawqiyya wa istiwa illahi ta'ala ala arshi wa ulqi huwa alqa shabahu ala ghayrihi kuma ya dau wannan ba dugon ya'un a jikin wannan in ka ce in ka bar dugon ya'un zai zama wa ulqiya ko wa ulqi kaman mubari'i kenan Allah mai dauke na fada kamar a tafsirin malam amma abin da yake fada yace farafa Allahu abdahu wa rasulahu Isa ilayhi wa alqa shabahu zancen kenan sai kuma ya jefa kamanninsa ala ghairihi akan wani wanda ba annabi Isa din ba sai ya tashi da sifa irin ta annabi Isa sai suka kashe shi ba su kashe annabi Isa alayhi salatu wassalam fa akhadhu man ulqiya shabahu alayhi sai suka kama wancan da aka jefa kamannin annabi Isa din akan sa fa qataluhu wa salabuhu suka kashe shi suka gicciye shi wa ba'u bil ismi al'azim suka koma cikin wato zunubi mai girma biniyatihim saboda niyyarsu annahu rasulullah niyyar cewa manzon Allah suka kashe to akwai zunubi shi kansa kun gane wannan zancen asali wa suka kashe wanda aka kamanta wani daga cikin mabiya annabi Isa shi suka kashe wanda Allah ya sanya masa kamannin annabi Isa amma kuma su lokacin da suka kashe shi niyyar su ta kisan waye niyyar su ta kisan manzon Allah ne annabi Isa to wannan niyyar koda ba shi suka kashe ba akwai zunubi akan ta shine abin da malamin ke so ku gane a nan don haka kenan akwai laifi biyu kisan wani ba haƙi da kuma niyyar kisan annabi koda ba kashe annabin ba duk biyun sun haɗu a nan to shine sai ce wa niyyatihim ko yaw bi niyyatihim annahu rasulullah qala allah alla madukina cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum basu kashe shi ba basu gicciye shi ba amma an kamanta kamannin sa ne ga wani wanda ba shi ba wa fi hadhihi alaya yace a wannan aya dalilun ala uluwi allah a wannan aya din akwai dalili akan uluwillah cewa Allah madaukaki ya daukaka a sama Allah subhanahu wata'ala ba anan wato Allah subhanahu wata'ala ba a wannan kasar tamu yake ba Allah subhanahu wata'ala ya daukaka saman al'arshin sa akwai bambanci a gun malaman tauhidi musamman abin da ya shafi tauhidul asma'i was sifat tsakanin uluwi da kuma istiwa'i alal arsh waɗannan abubuwan biyu dukkanin su wannan aya tana tabbatar mana uluwi ana nufin daukakar Allah a sama mutlaqin cewa a sama yake shine ma'anar uluwi sannan sifar istiwa'i kasancewarsa saman al arsh shi kuma wannan sifatu fi'ilin ce ba kamar wancan fawqiyya fawqiyya sifa ce zatiyya shi kuma abin nan istiwa'i sifa ce fi'iliyya kun gane wannan bambancin malaman aqida haka suke kasa su kasancewar Allah madauki a sama yake wannan lazimun li zatihi abadan Allah bai taba zama a ce a cikin wannan duniyar da muke ciki a cikin ta yake ba Allah ya fi karfin wannan lamari don haka Allah subhanahu wataala a saman komai yake na halittarsa saman komai din nan ba mu san yadda yake ba bai gaya mana kaifiyar kuma yadda yake ba amma tunda ya faɗa mun gane shine fis sama'i to dole mu yadda haka yake abu na biyu ya ba mu labari a cikin ayoyi da dama a Qur'ani cewa ya yana kan al'arshi ya amfani da lafazin istiwa'i istiwa'i a lugar larabci haka ana fassara a ce abinda ake nufi da istiwa'i ya daidaita to ba lallai zama kalmar daidaita din ita ce kyakkyawar fassarar da ake nufi ba domin asalin maganar da malamai magabata suka fassara istiwa'in shine irtifa'i shikenan ma'ana murtafi'un alal arshi dan karkace istiwa'in ya zama daidaitan har wata ma'ana ta zama da tsayuwa da makamancin waɗannan sufofin da dan adam nake bukatar su ka dangana waɗannan abubuwa ga Allah subhanahu wataala Allah sa kun gane wannan guri yawa ba lalle bane kawai Allah madauki a sama yake sannan kuma saman al'arshin sa yake ba sai ko kun gane wannan daga ina aka samu wannan tunda Allah ya ce inni mutawaffika sai kuma yace me warafi'uka ilayya zan kuma daga ka zuwa gare ni zan daga ka zuwa gare ni inji Allah kenan wannan akwai bukatar a gaya maka Allah a kasa yake akwai bukatar sai an gaya maka cewa a sama yake Allah ya gaya mana Allah yana sama maganar cewa Allah yana sama wannan ita ce alqur'ani ita ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisansa duk wanda zai saba wannan to sabanin alqur'ani ne kuma sabanin hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya san ku fahimci wannan tayi mu je sai mana yake cewa wannan aya wa fi hadhihi alayati dalilun ala uluwi allah ta'ala wastiwa'ihi ala arshihi haqiqatan wannan aya ta nemi mana nuni zuwa ga cewa Allah yana sama kuma sannan ya daukaka akan al'arshin sa daukaka haqiqiyya ta haqiqa ba majazi ba babu maganar majazi a nan gurin Allah subhanahu wataala ya fi kowa sanin lafazin da zai amfani da shi kuma ya fi kowa ilimin da larabcin da balagar da falsafar ka da komai ka aji Allah ga abin da ya faɗa zaman ka lafiya shine ka yadda da abin da ya faɗa kawai da ka'idoji kar ka kamanta shi da wani shi yasa dan fa'ida kuma na san duk shekara mukan tattauna waɗannan abubuwa din amma tunda ana yawan samun shubuhohi nan da can daga mutane akan wannan nake son ambata mana wasu ka'idoji guda shida da malaman aqida suka sa a babin asma'i wa sifat babin sifat kawai umuman sifofi yadda zaka yi mu'amala da nassoshin su harka ce ta na farko akwai wani abu da na shagaya mana shi ma na abin da ya shafi a cewa abin da ya shafi sifofin Allah da sunayen a wanda babi yake babi ne na labari aiko suna cewa a hankalce duk wani abu ana sanin sa ne ta hanya uku ku biyo ni a hankali duk wani abu ana sanin sa ta hanya uku imma bil hassi ko da hassi hassi shine abin da ya kunshi al hawasul khams sensory organs din mu guda biyar din nan ka gani ko ko ka ji jin ana nufin jin shi abin da kake so ka sani ko ɗanɗanawa ko tabawa ko sansanawa ta hanci waɗannan sune guda biyar ai to wannan ana ce musu hissi to wannan hanya ce ta sanin abu yanzu dukkanin mu nan mun san juna ta hanyar me ta hanyar hissi dan gashi muna ganin junan mu ko hanya ta biyu ta sanin abu ita ce bi ma'rifatil mathili wal qiyas alayhi ka san wani da yake kama da wannan abun sai kai kiyasin wannan din akan sa wani ita ma hanya ce za a ce wane dan adam ne wane kuma ban san shi ba ban taba ganin sa ba amma tunda shi ma dan adam ne to yana da siffa irin ta wannan dan adam din da na sani yana da hannu yana da kafa yana da kaza yana da kaza wannan shine qiyasul mathili ala al mathili li wujudil mumathala kai qiyasin wani abokin kama akan abokin kamarsa saboda akwai kamanni tsakanin su mun gane wannan hanya ta uku ta sanin abu shine in baka ga abu ba baka taba ganin sa ba kuma baka taba ganin mai kama da shi ba ballantana kai qiyasin sa akan wancan mai kama da shi din ko kai kai qiyasin sa nan akan wancan mai kama da shi to dole baka da wata hanya sai labari don haka tanghaliqu jami'ul abwab illa babul khabar duk wata kofa rufewa take yi sai babul khabari tunani da hankali ba zai kai ka ka isa zuwa ga wannan abun ba dan baka taba ganin sa ba baka taba ganin mai kama da shi ba to ilimi dangane da Allah sifofin sa da sunayen sa a wannan babi yake akwai wanda ya taba ganin Allah a cikin mu babu duk annabawan Allah da manzannin Allah babu wanda ya ga Allah da idan da Allah ya halitta masa a fuskar sa babu wannan zancen mun shayin sa babu wanda ya ganshi a hakikanin yadda Allah yake don haka ashe kenan babu mai iya gaya maka ya Allah yake tunda babu wanda ya ganshi kun gane na biyu Allah ya gaya mana a Qur'ani laysa kamithlihi shay'un ya kawo shi da siga a siyaki na nafiu kuma ya kawo shi da wannan tanwini din don haka komai ya shiga ciki duk wani abu bai yi kama da Allah ba don haka ka hakura da tunaninka da thinking dinka da falsafarka ba za ka tuno mai kama da Allah ba duk kwakwalen-kwakwalenka da diddiginka ba za ka gano ya Allah yake kaga kenan yanzu me za ka yi sai hakuri sai ka karɓi labari to labari kuma hanya biyu ce ba mu da hanya da muke magana da Allah mu da shi direct Allah ya zaɓi wasu daga cikinmu ne su yake gaya wa labari su kawo mana su ne annabawa amma da suka zo annabi na ƙarshe shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da littafi littafin nan maganar Allah ce daga farko har ƙarshe duk abin da yake ciki zancen Allah ne babu ƙarya babu kuskure ba kokonto ba tantaba to a ciki duk abin da muka dauka Allah ya faɗa a cikin Qur'ani dangane da kansa mu dauka mu gaskata ba mu da laifi duk abin da muka yadda da shi a cikin Qur'ani zahirin Qur'ani kun fahimci wannan na biyu maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rako alqur'anin da ita ita ma gaskiya ce in ya tabbata ya fada ta hanya ingantacciyar hadisi sahihi to da ita da alqur'ani wajibi mu imani da ita don haka ashe kenan hanyar mu ta sanin Allah guda biyu duk a toshe suke da ta hissi da ta iyasi sai wace sai ta khabar to ta khabar din nan kuma kofofinsa guda biyu ne babu na uku babu hankali babu komai da zaka shigar hanyar sanin Allah biyu ce Qur'ani da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi saboda shi ake wahayi Qur'ani kuma saboda shi ne asalin zancen Allah to duk abin da za a faɗa akan Allah to ya tsaya kada ya fita daga wannan gurin gudan kun fahimci wannan matakallin to ga waɗannan ka'idojin guda shida wanda yake so ya rubuta su ya rubuta mu gane na farko أسماءالله تعالى وصفاته توقيفية أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية سنة الله دسفوفينسا توقيفية معنى ما معنى توقيفي لا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه شين معنى توقيفية أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كن قالوا هنا من ذلك باء تبتر وألا ونأبو كتير ألا ينادى صفة كذا ألا ينادى صفة كذا سيأبند ألا إن يتبتر وكنز حكم من زنس صلى الله عليه وسلم يتبتر مسا إن ألا يسي ينادى صفة كذا ينادى إدو ينادى هنو وأنن أبوهم muna jin wani abu sai ka ji mutum an faɗi wannan kamar tsika jikinsa za ta tashi an ce Allah yana da hannu me yasa kun fahimci dalili asali yawa asali rikicin shi ne muna ƙoƙarin mu kamanta Allah ne da ɗan adam shi yasa muka ji ya za a yi ƙoƙarin a faɗi wata sifa ta ɗan adam a ce Allah ma yana da ita tashbihi ne ya shiga zukatan mutane shi yasa suke ta'atsili wani shi ne asalin zancen amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai wannan abun bai shiga zuciyarsu ba saboda me asali suna shiga wannan babin ne da wata kofa guda daya laysa kamithlihi shay'un akan haka suke magana shi yasa san zancen sai tunanin Allah yayi kama da wani har su ji tsoron faɗa masa wani abu da ya faɗa da kansa har a ce yana buƙatar sai an yi ta'wili duk ya taso ne saboda akwai wani ruwan tashbihi a kwakwalwar mutum da ya samu ta hanyar falsafa da ilmul kalam in ka tsaftace zuciyarka daga wannan abu wallahi zaka zauna lafiya Allah ne ya faɗa kai ma ka faɗa ran tashin alkiyama ya tsaye da kai me yasa kace ina da kaza Allah kai ka faɗa alqur'ani cikinan ka huta in ko ka kore kace ba haka bane Allah zai tambaye ka me yasa ka kore yace Allah bai dace baka siffanta kanka da kaza kace kafi a antum a'lamu am Allah abinda Allah zai tambaye ka kenan ya ga Allah jama'a mu shiga wannan babin da zuciya safai gare ba rikici abin ba rikici ne a cikin sa kun gane wannan kaida ta farko tauqifiyya cewa ma'anar tauqifiyya shine ba a shigar da hankali ba a shigar da komai ba ka cewa ya kamata Allah ya zama kaza dan me Allah zai zama kaza asali abinda Allah ya faɗa shine daidai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine daidai na farko ke dan haka fala khuruj anil kitabi was sunna wannan shine ma'anar tauqifiyya alqa'idatu thaniya asma'ullahi wa sifatuhu هي أسماء وصفات حقيقية سونا ين الله ده صفو فينسا سونا يني نحقيقة صفو فيني نحقيقة بمجازي بني حقيقة يد يفدا إنا حقيقة نفي ولها معاني قطعية الدلالة سنا ده معنوني وندا لفظ ينا نونا سو قطعا بابك وفنتو أشكي لا الغاز باوس الغاز بني وس مثالي نواس قبلوا هرك الاسماء صفات باوس قبلوا بس ما جن الله شيء فدا كم جسكي شيء حقيقة يكين في فربو أسماء الله وصفاته هي أسماء وصفات حقيقية شيء كنا نكربو تونا يا ودا سام ثالثا أبو نأكو أسماء الله وصفاته ترتكز على أمرين سنن الله da sifofinsa sun kafu ne akan abubuwa biyu suna wato ana santarin dinsu akan abubuwa biyu, suna magana ne akan abubuwa biyu, muntalaq dinsu abubuwa biyu ne, daga inda ake ɗauko zancensu mahangarsu ta asali mabubbugar zancensu abubuwa biyu shine ma'anar tartakizu ala amraini. Al'awwal, na farko shine nafiyul mathili anillah, nafiyul mathili anillah kore kamanceceniya da misaltuwar wani wanda ba Allah ba ga Allah. Duk zancen da zaka yi ka ce Allah yana da sifa kaza, to ka fara shigarsa da cewa Allah bai kama da komai ba. Mun gano wannan? Ka fara shigarsa da wannan babin laysa kamithlihi shay'un, kamar wannan kuma bayan kasancewarsa ya dace da wannan ka'ida, kuma akwai ta'addubi ga Al-Qur'ani. Ya fara da wannan isbati, sannan ya fara da wannan nafi, sannan kuma ya isbati. Laysa kamithlihi shay'un, babu abin da ya kama da Allah, babu abin da yake kwatankwacin Allah yake. Sannan sai ce wa huwa as-sami'u al-basir. Mun fahimci wannan? Wannan ba cikin wannan dalili ne na ka'idar, ba cikin nassin ka'idar da nake muku imla'inta. الأمر الأول كربوتا نفي المثيل عن الله عز وجل، والثاني نبي إثبات ما أثبته الله لنفسه تبتر وألا أبن يتبتر وكنسى. وهاتان الركيزتان وأن سنترال بوينتس قدابيو أبو بوى قدابيو دعك جنو أن اللمري أكنسو جميعها ko jama'aha qauluhu ta'ala, fadin Allah madaukaki ya tattara su da yake cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ku yi hakuri wadanda ba rubutawa suke ba fahimta, inda kuka fahimta ka'idojin za su yi muku sauki, ba sai mun sake tsayawa nan gaba. Duk babin da muka shiga da yake magana akan Allah ya dangana ma kansa wani abu na sifa ko suna, to ka huta an ka fahimci wannan ka'idojin guda shida insha Allah. Mun gama na uku nan. الرابع هو القاعدة الرابعة أسماء الله وصفاته من الأمور الغيبية. أسماء الله وصفاته من الأمور الغيبية سنة يقول الله سفو فنسا سنة تسمع الأمور الغيبي لما رينينا غيبي لما رين غيبي ما يعلق مدسي إيمان. Kamar yadda muka yi wancan zance dazu, indai kun fahimce shi, maganar hanyoyin sanin abu guda nawa ne? Uku. Ko hissi, ko iyasin masili akan masili, ko kuma me? Ko khabar. To khabar kuma in ya shafi gaibi, to ba ijtihadi a cikin sa. Duk khabar idza kana muta'alliqan bil ghaibi, shi yasa ababun aqaid ba zancen iyasi, ba zancen ijtihadi. Harkar aqida ba ijtihadi bace. Magana ne Allah ya ce kaza, ka ce yana karɓa ya Allah gaskiya ce na imani, shikenan sai ka zama na Allah. Allah ya faɗi kaza, in ka ce ba haka bane ya Allah, ni ina da wani abu da ne na bincike, hankali na nuna mun bai kamata kaza ya zama kaza ba, to da kai da Allah kun shiga wani abu, ka ƙaryata Allah. To dan me ko zai kai ka ƙaryata Allah? Yanzu abinda muka yi imani da shi na abinda zai faru ran tashin alkiyama, da maganar aljanna, da maganar wuta, da Allah bai ba mu labarin akwai aljanna ba akwai wuta, za mu san da shi? Za mu imani? Da ba za mu sani ba. Kuma da ba ruwan ba zai lazumce ka sai ka yi imani da su ba. Ba zai yiwu mutum ya zauna ya ce, tun da ku Allah ya yi duniyan nan, ya yi ɗan adam, ya sa shi aiki, to dole ya yi wani wuri da zai sa masa sakamako, sai ka ce to shi kenan dole akwai aljanna. Sai ka creating belief in aljanna daga kanka. Wannan aƙida ba a yin haka. Da bai faɗa ba, ba ruwan mu da shi. Kun fahimci wannan zancen? To haka ake so duk babin aqida, musamman kullum ina nanata mana a ɓangaren abin da ya shafi metaphysical abubuwa na philosophy, abin da ba ka da hannu a cikinsa, ba laboratory za ka je ka bincike ba, to ka karɓi abin da Allah ya faɗa shi ne zaman ka lafiya. Kar ka bari wata ran ka ce Allah ya faɗi maganar da, kamar yadda kullum ina nanata mana maganar sawi da yake faɗin cewa wai bin zahirin Al-Qur'ani zai iya kawo mutum zuwa kafirci. Wannan magana tana da haddari. Mun sani yana da abin da yake nufi, amma magana ce kuskure, ce wajibi a cire ta. qur'ani kace yadullu ala al-kufr wannan itlaqin lafazin labi ne babba Allah sa kun fahimci abin kuma dama asalin wancan talaffuqi ta kudin da suka yi da harkar tashbihi da rikicin su da suke da shi na ilmul kalami a wannan babin na sifat shine ya kai su zuwa ga wannan babin har su ce qur'ani in aka bi zahirin sa za a kafirta wannan kuskure ne mai sauri to mu karasa wannan kaidoji kafin mu ci gaba wancan abu na hudu muke ko wal umurul ghaibiyatu la tu'khadhu illa bid dalil lil aql al'amuran ghaibi kuwa ana ba a karɓar su sai da dalili dalilin aina ne qur'ani ko hadisi lal aql ba hankali bane hankali baya kai mu zuwa mai imani da ghaibi kamar da ba mu wannan misali da wuta da aljanna an fahimci abu abu na biyar na kusa da ƙarshe asma'ullahi wa sifatuhu tu'khadhu an zahiriha sunayen Allah da sifofinsu ana karɓar su ne a zahirinsu yadda suke wa tumarru kama ja'at a shuɗe su a wuce kamar yadda suka zo kar ka yi kwakwale-kwakwale ka ce yaya suke dangane da Allah ba ruwanka tunda kana da ka'idar ka ta laysa ka mithlihi shay'un to ko me Allah ya faɗa ka faɗe shi haka Allah ya ce baka yi kuskure ba baka yi Allah ƙarya ba kun gane wannan shi ma asma'ullah wa sifatuhu mene tu'khadhu an zahiriha ala zahiriha ala zahiriha wa tumarru kama ja'at na shida kuma na ƙarshe alƙawlu fi ba'dhi sifati kalƙawli fi ba'dhi sifat alƙawlu fi ba'dhi sifat kalƙawli fi ba'dhi sifat ka ita fi ihda sifat wannan da asalin wannan Ibn Taymiyyah cikin ar-risala at-tadmuriyya a cikin ya ambaci waɗannan ƙa'idoji masu fa’ida shi ma kuma ya samu ne daga malaman da suka gabace shi alƙaunu fi ba'dhi sifati kalƙauli fi ba'dhi sifati imani irin imanin da kai dangane da wata sifa to irinsa ne za ka yi a sauran sufofin Allah wannan raddi ne ga waɗanda Ibn Taymiyyah ke kira as-sifatiyya ash'ariyya da kullabiyya da maturidiyya su ne ake cewa as-sifatiyya a cikin ƴan ahlul kalami wanda suka bi hanyar bid'a ta tabbatar da sifofi ma'ana sun yadda da wasu sifofi kas-sam'i wal basar wal ilmi wal qudrati wal hayati wal kalami da sauransu mun san su guda bakwai na abinan sifatul ma'ani na ash'ariyya kada mu shiga cikin su yanzu me yasa suka tabbatar da wannan amma suka ki tabbatar da rahama ga Allah sai su ce abinda ake nufi da rahama iradatu thawabi cewa nufin bada sakamako wasu a ce rahama ai rauni ne a zuciya Allah ko bai kamata a dangana shi da rauni a zuciya ai raunin zuciyarka ne Allah bai ce mana raunin zuciya shine rahama ba Allah yana da rahama to yadda suka tabbatar da sam'i da basar wajibi su tabbatar da ar-rahma da sauran as-sifatul fi'liya ko al-ikhtiyariya waɗanda malamai suke kiran su haka mun fahimci wannan ai anna man athbata sifata kamali lillah wanda ya tabbatar wa Allah wata sifa ta kamali wajaba alaihi ithbatu baqi sifatil kamali wajibi ne ya tabbatar wa Allah da sauran sifofin kamali in wa ku yi hakuri za ku ji wannan zancen kamar na aji ne ko a aji ya kamata a ce ana zaunar da ku ana koya muku wannan gaskiya ne duka amma muna buƙatar sa a zamanin yanzu saboda rikicin da yakan taso lokaci-lokaci akan irin waɗannan matsaloli kuma rashin sanin waɗannan ƙa'idojin shi kan jefa mutane su faɗa cikin rikici a dunƙule abin da nake so in gama mun gama da wannan ƙa'idojin magana akan imani da siffofin Allah da zatinsa ba magana ce ta hankali ba magana ce ta Allah ya faɗa shi yasa muka faɗa kun gane wannan ko ba ku gane ba don haka duk abin da Allah ya ce yana da shi kada zuciyarka ta kyamaci faɗar abin tunda Allah ya faɗa ka fahimci wannan zancen wannan shine aikin da sahabbai suka yi haka suka zauna lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su shiga wani rikici ba kuma haka sauran magabata daga cikin malamai su ma abin suka ɗauka kenan muna roƙon Allah maɗauki ya tabbatar da mu a hanyar daidai don haka mun koma cikin tafsirin abinda mana ya ambata mu samu inda muka tsaya saboda lokaci yayi wannan aya ya ce mana tana nuni akan uluwi da istiwa'i akan haƙiƙa kama dallat ala zalika النصوص القرآنية كما دي نصوص القرآن والأحاديث النبوية دي كما حديثا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم سكينوني التي تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم وأن أهل السنة سكا كربيس سكا ميك أويا سكا كما سلم باب الكيسي وأن أبوه هكذا كربا يد نص القرآن يدو دي حديثا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم يسي وكان الله عزيزا قويا تزيم ساعنا za mu tashi inda yace wannan kana Allahu azizan in wannan fassara ce ci kawo ta karshen ayat suratul nisa ibanan ne mahallinta ba amma dai ya kawo ta anan wuri daka tun mun gama wannan zancen abin da ya shafi siffar cewa Allah yana sama da dalilin cewa inni rafi'u inni mutawaffika wa rafi'uka ina ilayya kikenin abin da ya fidda mu wannan zancen daka mun gamsu Allah subhanahu wa ta'ala yana ina yana sama kuma ba rikici ba matsala ba laifi dan ka tambaya Allah yana ina tunda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayar kuma annabi ya bada amsa Allah yana sama me ne dalili qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan bariki ci daka sai mu tsaya nan darasin mu na gaba insha Allah ta'ala zamu yi magana akan abinda ya kara kawo mana dangane da abinda ya shafi baiwar da yawa annabi Isa alaihi salatu wasalam wanda yake lissafa masa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tabbatar da mu a hanyar daidai ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah kara muku imani Allah muku albarka baki ɗayanku dukkan masu sauraron mu muna roƙon Allah madauki kowa ya biya masa bukatunsa na alheri duk wanda suka aiko suna neman addu'a akan wani abu na lamari na musamman muna roƙon Allah ya biya musu bukatarsu marasa lafiya Allah ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك